Allah zai ba mu dama mu yi kuma wannan darasi na musamman akan mahadi. Alaka da ke tsakanin su shine al'umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bata da kishirwa ko yunwar dalilai daga tattar koyarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan makomar al'umar a nan kusa ko a nesa, dangane da abubuwa masu kyau da abubuwa na fitintinu waɗanda za su samu al'umar. Hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gamsassu sun wayar da kanmu dangane da ɗaya daga cikin manya-manyan fitintinu da za su samu wannan al'umma, ita ce fitinar dujjal. Haka kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ɗaya gefen sun wayar da kan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da waɗansu abubuwa su kuma masu sa albishir, masu faranta rai dangane da makomar al'ummar annabi din sallallahu alaihi wasallama. A yayin da mutum ya shantake ya ga abubuwa masu daɗi da mutane suke ta fama a kansu dangane da neman duniya da samunta, da kuma yadda mutane ke ƙoƙari akan addini da fahimtarsa, to sai rinka jin tsoro kuma ya tsoratar da waɗansu ‘yan uwansa dangane da fitinar da take zuwa da za ta shafi rayuwa kuma ta shafi addini, ita ce fitinar dujjal. Amma a yayin da kuma mutum ke ganin matsaloli da suka sha kan wannan al'umma, wanda ta yiwu tun daga kan bayan barin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kan ƙasa ya koma ƙarƙashinta, al'ummarsa ta ga abubuwa da yawa na fitintinu da jarabawa. Amma ta yiwu mutum ya iya cewa zamanin da muke cikin nan al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama ba ta taɓa kaiwa wani lokacin da ta kasa gane gaba da bayanta. In ka haɗa ta a dunƙule, al'ummar ta zama tana cikin hali na niyyasu, kuma aka yi ca a kanta daga kowane ɓangare, tana da ƙarfi ta fuskan yawan lambobi kaɗai, amma ba ta da ƙarfi a siyasance, ba ta da ƙarfi a tattalin arziki, ba ta da ƙarfi a ƙarfin soji, ba ta da ƙarfi a yanda za ta iya gudanar da kanta ballantana ta gudanar da sauran duniya. Duk da matsaloli da al'umma ta sha a baya, amma duk a lokacin za ka samu al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna da wani mutum ɗaya da idan ya ce kule kowa zai ce can. Kuma ta yiwu tana da wata kiyada siyasiyya muwahada, tana da wani jagoranci a siyasance da za a ce kowa in matsala ta faru ga wanda zai ce ga mafita, amma yanzu al'umman musulmi gaba ɗaya ba sa da shi. Sai dai muna cikin wani hali da kowa ya kasa gane shin wai me yake asalin mafita ne kan ga wannan al'umma a yanzu. To idan ka tuna da wannan sai ka tuna da akwai lokacin da wannan matsala za ta waye, akwai lokacin da wannan damuwa za ta kwaranye. Shine labaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da bayyanan mahadi. Ana fahimta? Wannan shine amfanin wannan darasin. Idan muka ji tsoro akan fitinar dujjal, sai kuma mu yi albishir wa juna dangane da bayyanan mahadi jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Jama'a an fahimta? Don haka me yasa muka zaɓi wannan darasi? Dalilai ne guda uku. Dalili na farko shine mu ƙara wa kanmu sani da ilimi da karantarwa da fahimtarwa dangane da wato koyarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan wannan al'amarin, wanda ɗaya yake daga cikin ashiratu sa'atil kubra, manya-manyan alamomin tashin kiyama. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana a hadisai cewa an zo ƙarshen zamani, akwai manya-manyan al'amura da in suka faru to alama ce ta cewa duniya ta zo ƙarshe. Amma duniyar nan da ɗai ba za ta ƙare ba sai an yi su. To yana da kyau kowane musulmi ya zama yana da wayewa ya san su. To ɗaya daga cikin manufar wannan darasin shine wayar da kan ‘yan uwanmu, da mu wayar wa kanmu, mu wayar wa wato da kanmu akan gane mai annabinmu sallallahu alaihi wasallama ya tanadar dangane da wannan matsala ta wato mahdi, domin saboda mu zama muna da wayewa a addini. Manufa ta biyu ta shirye wannan darasi shine domin ya zama albishir ne ga al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan halin da muke ciki. Akwai lokacin da ko da mu muna kan ƙasa ko bayan mu waɗanda za su zo a bayan mu dai tabbas wannan wahala ba za ta dawo mu ba. Akwai lokacin da za a samu sauki, akwai lokacin da Allah zai kawo wannan al'umma girma da ɗaukaka da daraja da za ta zama ta sha kan kowane civilization, kuma kowa sai dai ya kalle ta cikin girmamawa, kuma sai ya zama ba wanda yake da ɗaukaka a duniya sai mumini. Wannan lokaci yana zuwa, shine lokacin da mahdi zai zo. Don haka muna da bukatar sanin wannan, alal aqalli ya zama mana tasliya da bishara. Sannan dalili na uku shine saboda mu rabe tsakanin zare da abawa, mu tsince tsakuwa daga cikin aya, wane ne mahdin gaske, wane ne kuma mahdi na bogi. Saboda mahdi mahdi suna nan da yawa, kowa da irin nasa mahdin, to sai mu ji wanne ne irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma al'ummarsa. Jama'a an fahimta? Sannan abu na gaba shine a cikin wannan darasi za mu yi kokarin wato fayyace matsaloli guda bakwai. Na farko za mu kokarin jin wane ne mahdi. Na biyu za mu ji me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tanadar ya faɗa dangane da mahdi. Na uku menene zai jawo fitowar mahdi da bayyanarsa. Na hudu yaya mahdi yake, yaya kamanninsa yake. Na biyar a ina zai fito, kuma ina da ina zai je. Sannan na shidda yaya ƙarfin hukunci da mulkinsa da siyasarsa yake, kuma zai kai zuwa yaushe yana mulki. Sannan na bakwai na ƙarshe shine bambanci tsakanin mahadin gaske da mahadin bogi. Don haka kamar yadda muka ce, gaba ta farko ita ce wane ne mahadi. Wannan mahadi din wani bawan Allah ne da zai zo a ƙarshen zamani, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sunansa Muhammad ɗan Abdullahi, kuma zai fito ne daga tsatson Al-Hasan ɗanna na Fatima da Sayyidina Ali ibn Abi Talib, jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ana fahimta ko? Kuma zai fito ne a matsayin bawan Allah nagartacce mai ƙoƙarin biyayya ga Allah maɗaukakin sarki, kuma mai bin tafarkin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Zai bayyana ne ba a matsayin mai mulki ba, amma daga baya sai Allah ya bashi mulki, kuma ya ɗura ƙaunarsa a cikin zukatan dukkan muminan duniya. Sai dukkan musulman duniya su ƙaunace shi, su masa mubaya'a, su masa biyayya, sai ya samu ƙarfi daga Ubangijin da ya naɗa shi, sannan ya samu ƙarfi a siyasance saboda goyon baya da al'ummar duniya gaba ɗaya za su masa. Shi ba zai jagoranci wani gari ne ko wata ƙasa ko wani yanki ba, zai jagoranci dukkan duniya ne gaba ɗaya, kuma dukkan musulmin duniya za su zama ƙarƙashinsa. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce a cikin hadisin Abdullahi ibn Mas'ud, kamar da Imam Tirmidhi ya rawaito da Abu Dawud, yake cewa inda a ce duniyar nan za ta ƙare ta yanda saura rana ɗaya ne kadai a ce duniya ta tashi ba a yi mahadi ba, yace sai Allah ya tsawaita wannan rana ɗayan mahadi ya bayyana a cikin al'ummata. Kuma wannan mahadi din zai zo sunansa irin sunana, sunan mahaifinsa irin sunan mahaifina. Jama'a an fahimta? Da haka magana ba ta wasa bace, magana ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Aqidar ahlus sunnah wal jamaa shine sun yi ittifaki akan cewa labarin mahdi gaskiya ne, kuma hakika mahdi zai bayyana, kuma mahdi bai riga ya bayyana ba. Jama'a an fahimta? Hadisai waɗanda suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Imam Shawkani ya ce sun kai haddu tawatur dangane da labarai akan mahdi. Sahabban da suka ruwaito hadisai dangane da mahdi sahabbai ne da sun fi 20. Kaɗan daga cikinsu an ruwaito daga Ali ibn Abi Talib, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, Talha ibn Ubaidillah, Abdullah ibn Mas'ud, Abu Huraira, Anas ibn Malik, Abu Sa'id al-Khudri, matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Ummu Habiba da Ummu Salama. Goma kenan daga cikin da yawa na sahabbai waɗanda suka ruwaito hadisai akan bayyanan mahdi. Sannan malaman hadisi waɗanda suka tattaro hadisan suna da yawa, ko waɗansu hadisai da suke ishara ga haka a cikin Sahihu Muslim. Akwai kuma hadisai cikin Sunanu Abi Dawud, Sunanu Tirmidhi, Ibn Majah, Al-Bazzar ya ruwaito, Imam Al-Hakim ya ruwaito, At-Tabarani ya ruwaito, Abu Ya'la Al-Munsili ya ruwaito. Da yawa daga cikin dai malaman hadisi sun tattaro waɗannan hadisai waɗanda malamai suka ce sun kai ma tawatiri. Saka dai labarin magana akan mahdi labari ne na gaskiya, ba labari bane na tatsuniya. Jama'a ana fahimta? Saka mun dai ji wane ne mahdi. To bari mu ji me wannan Allah sallallahu alaihi wasallama yace, amma kaɗan daga ciki don ba zai yi mu yi gaba ɗaya ba. Na farko shine hadisin da Imam Muslim ya ruwaito daga Jabir dan Abdullah, Allah ya ƙara yarda a gare shi. Yake cewa yushiku ahlul iraqi alla yujba ilayhim qafizun wala dirham, qulna min ayna zaka ya rasulullah, qala min qibal al-ajam yamna'una zak, thumma qala yushiku ahlul shami alla yujba ilayhim dinarun wala madiyun, qulna min ayna zak, qala min qibal ar-rum. Jabir dan Abdullah yace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna wurin sa, sai yake cewa lokaci ya kusa da zai zo wanda mutanen Iraki za su shiga cikin wani hali na kakanikayi, yanda kasar Iraki za a kewaye ta a mata kawanya, sojoji da dakaru daga kasashen waje za su su mata kawanya, ta yanda abinci ba za su samu wadatacce da zai shiga cikinsu ba, sannan kuɗi zai yi karanci a tsakaninsu, za a karye tattalin arzikinsu. Sai suka ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, su waye za su yi wa kasar Iraki haka? Annabi sallallahu alaihi wasallam yace waɗansu ne daga cikin ajamawa. Sai yake cewa an yi kusa kuma a kai lokacin da ai kun san Iraki kam, haka ne ko? Yace an yi kusa kuma a zo lokacin da kasar Sham ita ma za ta fada hannun abokan gaba, ta yanda abinci da kuɗi zai yi karanci a cikinsu, rayuwa za ta yi kunci, ana cikin wahala. Kasar Sham ita ce kasar Siriya da waɗanda suke makwabtakanta a yanzu. Waɗannan labarai in ji manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, kai ka ce yana magana akan halin da muke ciki yanzu ne, ba dole bane ya zama yanzu ne, amma dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce lokaci na zuwa wanda kasar Iraki za ta shiga hannun abokan gaba, kasar Sham Siriya kenan da yankinta za su shiga hannun abokan gaba. Ana fahimta? Sai Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya shiru anjima, sai ci gaba da cewa, sai ce amma akwai sauki yana zuwa. Sai yake cewa yakunu fi akhiri ummati khalifa, yace a ƙarshen al'ummata za a samu lokacin da wani khalifa zai bayyana. Yuhsil mala hasiyan, wanda dukiya za ta zama tana hannunsa, shi kuma zai watsa dukiya ya raba arziki, kowa ya samu. La ya'udduhu addan, zai rinka raba kuɗi ba tare da ma an kirga nawa aka baka ba. Za a yi arzikin da waɗannan ƙasashen za su kuɓuta, sannan ya kubutar da sauran kasashen musulmi da suke hannun abokan gaba, sannan dukan wuraren ibada da suke hannu na abokan gaba, za a kai lokacin da duk zai yanta su sai ya zama musulmi sun samu sakat, addinin musulunci ya samu cikakken yanci, musulmi kuma sun samu lokacin da za su sarara su ma su samu daukaka a duniya. Wannan hadisi ai abin albishir ne a gare mu. Hadisi na gaba hadisin Abu Sa'id al-Khudri yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kuruju fi akhiri ummati al-mahdi, yace a ƙarshen al'umma ta za a samu mahdi zai bayyana, yastihi Allahu al-ghayb, wanda a ƙarƙashin sa Allah madaukakin sarki zai shayar da mutane ruwa na wadata, tukhriju al-ardu nabataha, Allah zai sa ƙasa za ta fitar da tsiranta a samu isasshen abinci, wa yu'ti al-mala sihahan, zai rinka raba dukiya ba tare da nuna bambanci ba, kowa zai samu, wa takthuru al-mashiya, sannan za a samu dabbobi da nama isasshe, wa tu'azzamu al-umma, sannan al'umma za ta yi karfi, al'umman musulmi ya ishu sab'an aw thamaniya, zai zauna tsawon shekara bakwai ko takwas yana mulki, amma tsakanin wannan lokaci dukkan damuwar musulmi da kasashensu Allah zai kwaranye a ƙarƙashin hannunsa. Wannan hadisi al-Imam al-Hakim ya rawaito kuma ya inganta shi, kuma Imam az-Zahabi ya masa muwafaka akan haka. Shi Abu Sa'id kuma ya sake ruwaitowa wannan riwayar ita kuma a cikin Muslim da Imam Ahmad. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ubashirukum bil mahdi, ina muku bishara ku al'umma ta da cewa mahdi zai bayyana. Yub'atu ala ikhtilafin minan nas wa zalazil, za a tayar da shi ne lokacin da mutane suna cikin sabani, lokacin da ake cikin samun matsaloli da girgizan kasa. Fayamla'u al-ardha qisban wa adla, zai zo ya cika kasa da adalci. Kama muli'at jawran wa zulma, bayan kasa ta cika da zalunci da mulkin danniya, shi kuma zai cika bayan kasa da adalci da daidaito. Yarda anhu sakanu samai wa sakinu al-ard, mutanen da ke sama da na kasa gaba ɗaya kowa za su yarda da hukuncin sa. Yaqsimu al-mala sihahan, zai yi ta raba arziki ba tare da nuna bambanci da bangaranci ba, kowa zai samu. Ya ci gaba da cewa wa yamlaku quluba ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama adlahu, Allah zai cika zukatan al'umman Annabi sallallahu alaihi wa sallama da adalcin sa. Hatta ya'mura munadiyan, har akai lokacin da zai yi umarni wa mai kira yayi shela a cikin al'umma. Fayunadi, sai yayi kira yace ya ku al'umma, man lahu fi malin haja, wake bukatar kudi. Fama ya kumu minan nasi illa rajul, duk mutane sun wadata sai mutum ɗaya ne zai tashi ya ce ni ina son kuɗi. Wani ya ce halashi ne, fayaqulu lahu fayaqul iti saddan, sai ya ce da shi je ka wajen trejara ka je ka ce a baka kuɗi. Faqul lahu innal mahdi ya'muruka an tu'tiyani malan, sai ce ka je ka ce da shi in ji shugaba al-mahdi ya ce ka ban kuɗi. Fa yaqulu lahu uhsu, sai ce da shi kamfata da kanka diba iya bukatar ka. Hatta idza hajazahu wa abrazahu, har sai ya dibi iya abin da yake bukata ya kebe zai kwasa nadima sai na dama kuma. Sai ce kuntu adsha'a ummati Muhammadin naftan, yanzu wai ni na fi kowa kwaɗayi kenan a cikin al'umman manzon Allah, kowa ya yi shiru sai ni ne kaɗai zan tashi. A wa ajiza anni ma wasi'ahum, su yanzu abinda suka ji ya wadace su ni ban wadatu kamar haka ba. Qala fa yarudduhu, sai ya mayar da kuɗin wajen trejara ya ce a mayar da kuɗin nan ba na bukata. Fala yuqbalu minhu, to ba za a karɓa ba. Fa yuqalu lahu, sai a ce da shi inna la na'kulu shay'an a'tayna, duk kuɗin nan nawa muna bukatan wanda zai karɓa ne mun rasa mai karɓa, don haka duk abin da aka karɓa ba ma dawo da shi, je ka kawai ka je ka kashe, ai sai ka kashe kuɗin nan tun da ka karɓa sai ka ci su. Fa yakunu kadhalika sab'a sinin, haka za a yi ta yi sai an shekara bakwai, aw thamani sinin ko shekara takwas, aw tis'a sinin ko shekara tara, ثم لا خير في العيش بعده daga nan kuma sai duniya sai su take lalacewa ba za a samu alheri ba an fahimta lokacin da kuma rayuwar su za ta kare kenan a sake shiga wata jarabawa hadisi na gaba daga Ali ibn Abi Talib wanda Imam Ahmad ya ruwaito a cikin Musnad Allah ya kare yarda gare shi Allah ya kara rahama ga Imam Ahmad Ali ibn Abi Talib yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-mahdi minna ahlul bait yace mahdi daga cikin mu mu ahlul bait zai fito bimana daga tsakon zuriyata yuslihuhu Allah fi layla Allah zai kimta shi ya zama ya daidaita da yanda zai iya shugabanci a dare daya da ba shugaba bane yana kuma kokarin wato hana kansa bayyana haka kawai amma in Allah ya ce sai yayi dole sai yayi baya son shugabanci baya son khalifanci amma kawai sai mutane su masa mubaya'a su ce kai ne sai duk duniya su ce sai kai dole kuma sai ya bayyana sai Allah ya kimta masa sai ya ji zai iya a cikin dare ɗaya kawai washe gari sai ya tashi a matsayin shugaba na gaba daya hadisi na gaba hadisin Ummu Salama wanda Imam Abu Dawud ya ruwaito take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-mahdi min ikrati min waladi fatima yace mahdi daga cikin zuriyata zai bayyana kuma daga cikin ƴaƴan ƴata na da fatima baka dai mahdi yana daga cikin me ahlul baiti yana daga cikin layin silsilan jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi na gaba daga Jabir dan Abdullah yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace yanzilu Isa ibn Maryam fa yaqulu amiruhum al-mahdi annabi Isa dan Maryam zai sauko sai shugaban musulmi a lokacin wanda shine mahdi zai ce ta'ala salli bina zo ka ja mu sallah sallar asuba fa yaqulu la inna ba'dahum amiru ba'd sai ce a ba zan ja sallah ba ai mutane shugabansu daga cikinsu yake don aka kai da kake cikinsu kai zaka ja kuma don kai aka ta da ikama don aka kai zaka ja sallah dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari cewa lokacin da ake cikin tsanani na yakin dujar yakin yahudawa to musulmi sun taru duka a baitul maqdis shi kuma shine shugabansu a lokacin mahdi sai Allah ya sa karshen dujar ya zo lokacin kuma annabi Isa dan Maryama shi zai kashe shi sai ya sauko mala'iku za su dauko shi guda biyu yana rike da fuka-fukansu su sauko da shi sai ya sauka akan manarar masallaci kawai sai ya dinko sai mutane su gan shi kuma kowa sai ya gane shi sai a yi kabbara lokacin kuma an tada ikama kenan ta sallar asuba za a yi sallah a fita a je jihadi yana dirka sai a gane shi ko mutane su yi kabbara sai a ce gashi ne shi zai jagorance mu sai mahadi har yana gaba sai ya jawo baya ya ce wuce mana ya Isa dan Maryama sai ce a'a don kai aka tada ikama don ka kai zaka ja sai ya shiga cikin sahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan takrimatullahi hadhihi al-umma daukakar Allah ce ga wannan al'umma a ce annabin Allah annabi Isa dan Maryama ɗaya daga cikin al'umma ta talakawa na shi zai ja shi sallah ya ce wannan ai daukaka ce ga al'umma ta ko da mahdi din nan ba sahabi bane ba tabi'i bane ba wani bane wani ne kawai wanda Allah zai fito da shi yana da kaskantar da kansa da tawalu'unsa da daidaitonsa akan bin hanyar tafarkin kakansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shikenan kuma Allah ya daukake shi mutane su kaunace shi sannan har ya zama yayi limanci wa annabi Isa dan Maryama alaihi salam jama'a an fahimta hadisi na gaba hadisi na bakwai daga Abdullahi dan Mas'ud shine hadisin da muka karanta a farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko da duniya laulam yabqa min ad-dunya illa yawmul latawwala Allahu dhalika al-yawm inda za a ce a duniya ba abin da ya rage saura kwana ɗaya ai tashin kiyama da sai Allah ya ja wannan kwana ɗayan yayi tsayi hatta yab'atha fihi rajulan har sai Allah ya fitar da wani mutum wanda wannan mutumin minni aw min ahli baiti daga tsako na yake yuwafi ismuhu ismi wanda sunansa yayi daidai da sunana wasmu abihi isma abi sunan mahaifinsa daidai da sunan mahaifina hadisi na gaba na takwas daga Jabir ibn Samura yake ce da kantu ma'a abi ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa sami'tuhu yaqul yace da ni da babana Samura ibn Jundub mun shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai naji annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna hadhal amra la yanqadi hatta yamdi fihi mutna 10 khalifan mutna 10 khalifatan yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai naji yana cewa wannan al'amari na wannan al'umma ba zai kare ba har sai Allah ya tayar da khalifofi guda 12 daga cikin al'umma ta kulluhu daga cikin al'umma ta قال ثم تكلم بكلام الخفي عليه سيفة وتما جانا وان دنيبا جبا انجي جابر فقلت لأبي ما قال منين يتشي نيكا اكارشان وان دبن جبا سيتشي كلهم من قريش يتشي ينا تشي واني دكا ودا شابيون نن دكا تشين قريشا واني وانا امام مسلم يروي توقع جا دي سيني غنغاليا شوى النبي صلى الله عليه وسلم يتشي الكورين اللان شوى تشي وانا الأومة سي الله يتشي تروى الأومة الخليفة daga cikin jikokin daga cikin Quraishawa waɗanda za su zama za su jagoranci mutane akan adalci da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma su share wa mutane hawayen su a cikin zamuna daban-daban a cikin wannan al'umma kafin dai duniya ta kare to wani zai ce cap guda khalifa guda nawa guda 12 to ai shi a masana da guda 12 to sai mu ji waɗannan sune nasu sune namu ko namun sune nasu ko kowa da nasa Ibn Kathir Allah ya masa rahama a cikin tafsirin sa yake cewa wa hadal hadith fihi dilalatu ala annahu la budda min wujudi 12 khalifa yace wannan hadisi ya nuna cewa tabbas sai an samu khalifofi guda 12 adilan wanda suke da adalci walaysu hum bi a'immati shi'a al-12 kar ku dauka sune shugabannin shi'a imamai guda 12 nan wadancan daban wadannan dabai fa inna kaseeran min ulaiika lam yakun ilaihim min al-amr shay saboda da yawa daga cikin a'imman shi'a ba su rike wani abu na shugabanci ba wadannan kuwa fa amma haula'i fa innahum yakununa min quraish wadannan za su zama quraishawa ne yaluna fa ya'dilu za su yi shugabanci kuma za su yi adalci za su zama khalifa wadancan a'imman goba duka bane khalifofi za ku zo daga baya in mun zo magana akan shi'a da irin mahadin su za ku ji su wane ne shugabannin shi'a wanda ake ce musu a'imman su guda 12 ba su ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ba jama'a an fahimta hadisi na tara hadisin ummu salama matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama take cewa za a samu lokacin da za a yi sabani da yawa duniya za ta rikice har a zo a yi ta rigima akan wa zai zama khalifa ƴaƴan khalifa waɗanda wannan yana son mulki wannan yana son mulki wannan za su yi ta fada a tsakanin su suna ta rigima ana cikin wannan sai Allah madaukakin sarki sai ya tayar da wani wanda zai zama shine zai zama raba gardama shine wa kenan shine mahadi wannan bawan Allah zai daukaka addinin musulunci fa yaqsimul mala zai raba arziki wa ya'malu fil nas bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam kuma zai yi aiki wa mutane ne da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wa yulqil islam bi jiranihi kuma zai dora musulunci akan wuyansa bimana musulunci zai zama yayi karfin da wato an dasa shi akan wato harsashi ai akan tubali mai karfi ta yanda babu wanda yake iya rena addinin musulunci fa yalbasu sab'a sinina thumma yutawaffa zai zauna har shekara 7 sannan sai ya rasu wa yusalli alaihi almuslimun mu musulmi su mata sallah kaga manzon Allah ya kawo labari sa har zuwa karshe kenan har zuwa mutuwarsa jama'a an fahimta wannan kadan kenan daga cikin hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da mahdi ana fahimta to kamar yadda muka ji a cikin wannan kun dai ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mana shi daga jikokin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama kuma daga cikin tsatson al-Hasan ne aina na Fatima tana da al-Hasan tana da wa al-Husayn dukan su jikokin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama kuma dukkan su sahabbai ne kuma dukkan su shugabanni ne amma wannan al-Hasan din daga karkashin sa ne za a samu wato mahdi daga karkashin ƴaƴansa jikokin sa kun san su zo sun yi zuriya duka bangaren su sun yi zuriya kuma zuriyar nan suna nan har yanzu amma ba dole bane a iya gane su amma su suna sanin kansu waɗanda suke na gaskiya ba sa tutiya da hakan kuma ba sa bayyana wa mutane ana fahimta galibin jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na gaskiya ba sa tutiya su rinka faɗa wa mutane saboda galibin waɗanda suke tutiya a haka yuriduna bidhalika uluwan fil ardi wa fasada iyadan billah da yawa daga cikin su suna neman daukaka ne waɗansu kuma da yawa daga cikin su ƙarya ne duk wanda zaka je yana neman bayyanawa saboda a bashi tabarruki a bashi kaza a bashi kaza duk da cewa kakansu baya cin sadaka su ma an haramta musu cin sadaka amma waɗannan komai za a basu kuma za su iya handama akwai su a ƙasashe da yawa zaka yi samu su har a cikin bakar fata ma wani sai zo ga wurtace sai yi miƙa sai ce maka shi jikan annabi ne ita cin kuɗin mutane musamman in kana garuruwan da bid'a ta yi katutu wallahi sai ga wani ya bayyana tsakiyar unguwa a zo a yi layi ana ta tara masa kuɗi wai jikan annabi Allah ya kyauta amma kamar yadda na faɗa muku su Larabawa suna da kiyaye wato tsatsinsu da kuma nasabarsu shi yasa in ka samu mutum in daga cikin ahlul baiti ne zaka samu har chat din wato kakanninsa da bishiyar da ta kai har zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya nuna maka na taɓa bada labari cewa wani abun mamaki ya faru da ni lokacin da naje madina ina aji daya sai a cikin azumi sai naje muka shiga itikafi ina ɗalibi sai muka zauna a almasjidul haram muka yi itikafi da wani yaro yana ɗaya daga cikin mafi nutsuwan matasa da na taɓa ganin su a rayuwata mun yi zama da shi muka yi karatu alƙur'ani har muka yi sauka muka riƙa yin sallah tare muna abubuwa kuma bai da kyama wani abu ko kaɗan na cewa ni baƙar fata ne kowa ne muna mudarasa na ilimi da shi abubuwa sai da muka gama sai ya zo shi zai riga ni fita sai ke ce da ni da Allah za mu yi sallama na godiya mu yafe wa juna kaza kaza sai ce akwai wani abu da zan gaya maka amma abin da ya sa zan gaya maka kawai saboda kusancin da muka yi da kai kuma saboda kar ya zama na koyi ban gaya maka ba ni jikan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai ya nuna mun sai ce mun ni dan wane na ga wannan yace mun kaza kaza amma gaskiya yana wahala in iya faɗa amma na ga kusancin mu da kai ne har yasa ne nayi kwalla nace masa to ai baka kyauta mun ba saboda da ka ga mun matsayinka in baka haƙƙinka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mu baku da ni zan rika ɗebo maka ruwa ina maka hidima da in kana tafiya sai dai rike maka takalmi manzon Allah sai ya ce mu girmama su yace ai saboda kar in masa hakan yasa bai faɗa ba yace inda ba don zamu rubu ko ba zan gaya maka ba to kaga na gaskiya kenan daga nan ya bace har yau ma ban sake gani shi ba labari lokacin ma babu waya ballan tana kace zan karbi lambar sa wani yace in bashi ya je ziyara Allah ya kyauta don haka gaba ta gaba ita ce mai zai jawo bayyanarsa abinda zai jawo bayyanarsa shine al'umma ce za ta bukace shi zai zama al'umma tana bukatar khalifanci khalifanci shine inda zai zama al'umma gaba ɗaya tana ƙarƙashin shugaba guda ɗaya wanda kuma zai jagoranci mutane akan tsarin irin na jagoranci na musulunci kuma zai zama ba shugaban wata ƙasa guda ɗaya ba ce shugaba ne na al'umman musulmi gaba ɗaya al'umman musulmi gaba ɗaya inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wannan ƙasashe da ƙabilu duka don mu gane juna ne amma ba su ne za su samu yi kishin ƙasa kaza a'a kishin addini da kishin ɗan uwanka musulmi a ko ina suke sai zama ba bambanci tsakanin baƙar fata da farar fata tsakanin ɗan Afirka da ɗan Asia da ɗan Europe da ɗan ko ina gaba ɗaya in dai kai musulmi ne to gaba ɗayan ku al'umma ɗaya ne kuma ƙasar ku ɗaya ce sunan ƙasar ku Islam jama'a an fahimta to khalifa da zai wanda zai zama shugaba na irin wannan gaba daya shi ake cewa khalifa to malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah ya masa rahama yake cewa shi yana fahimta daga hadisan mahadi suna nuna cewa lallai za a samu khilafa za ta dawo kafin bayyanan mahadi zai zama musulmi ba ka cikin kara zube amma suna da tsananin bukatar wanda zai kara daidaita saitin su suna da bukatar wanda zai ƙara tabbatar da tsarin adalci irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai matsaloli, amma dai akwai shugaba da dukkan musulmi ke sauraro, yace wannan zai zama shimfiɗa ne ga shi asalin mahadi. Wannan shine fahimtar malam Albani, Allah ya ji kansa da gafara. Sannan kuma in yazo zai shugabanci duniya ne gaba daya, kamar yadda imam Allah, kamar yadda al-Imam Mujahid yake cewa Allah ya masa rahama, yake cewa mutane hudu sun yi mulkin duniya gaba daya, musulmi biyu da kafirai biyu. Kafirai biyu sune na marudu, wanda ya mulki lokacin Annabi Ibrahim alayhi salam, wanda ya gawurta a mulki har yake cewa Annabi Ibrahim ana ufi wa ummi, yace waye ubangijin nan naka da kake ta magana akan abin shi, yace ubangiji na shine mai rayarwa da kashewa, yace ni ma ina yi aiki shi dai wannan ne, ni ma ubangiji ne, ni ma ina haka. Annabi Ibrahim da ya ga wawa ne sai ce masa, to ni na wa ubangijin shine mai fitar da rana daga gabas ya fitar da ita a yamma, to kai kuma gobe eh ka dan canza mana abu, sai fito daga can ka buhi talladhi kafar. To wannan na marubin ya yi mulkin duniya gaba daya, ba mulkin wani gari kadai ba, don mulkin sa yafi karfin wannan irin mulkin Fir'auna ma, domin Fir'auna mulkin sa a Misra ne, shi da kansa ma yace wanada Fir'auna bi qaumi qala ya qaumi alaysa li mulku Misr, shi iyaka power sa kenan. Amma wannan duk duniya ne, da shi da Bukhtinassar shi kuma ya mulki duniya gaba ɗaya, shi ma yayi yawo duk wata ƙasa a duniya sai da ta zama ƙarƙashin sa, shine wanda ya azabtar da Yahudawa. To waɗannan su ne kafirai guda biyu da suka mulki duniya, mutum biyu kuma musulmi sun mulki duniya. Na farko shine Annabi Sulaiman dan Dawuda alaihi salam, sannan sai kuma Zulkarnain. Wannan mutane guda biyu su ma sun yi mulki ne duk duniya. Shine sai Mujahid ya ce na ƙarshe na hudu na biyar din zai zo a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine Muhammad ibnu Abdullah al-Mahdi, shi ma zai mulki ne a duniya gaba ɗaya, ba akan wata ƙasa kawai ba. Ana fahimta? Ya Mahdi yake? Mahdi Balarabe ne. Ana fahimta? Kuma fari ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zai bayyana yana da, kamar yadda wato hadisin Abu Sa'id Al-Khudri na cikin Abu Dawud yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ajlal jabha, zai bayyana mutum ne mai bayyanannen goshi. Malamai suka ce yana nufi yana da sanko. Ai kun san sanko ko? Aknal am, sannan kuma yana da siririn hanci, yana da hanci mai kyau, dogon hanci siriri. Yamla'u al-arda qistan wa 'adlan kama mulia zulman wa jura, da abubuwan da malamai suka tattaro daga cikin hadisai waɗanda suke nuna kamannin sa, wanda waɗansu hadisan sun inganta, waɗansu kuma ba su inganta ba, waɗansu kuma in aka hada wannan da wancan za su iya tadawa su dan bada abin nan, su dan bada abin da za a iya karba. Ana fahimta? Cewa mutum ne wanda yake da matsakaicin kama, sannan mutum ne wanda shi ma tsakanin kafafunsa sun budu kamar wanda ake ce gwane. An fahimta? Sannan kuma wato abin nan, kamar yadda na faɗa, mutum mai fari kuma Balarabe ne. Sannan kuma malamai suke cewa kamar yadda Ibnul Qayyim al-Jawziyya Allah ya masa rahama yake cewa, shi a fahimtar ta hikimar da ta sa Allah ya sanya Mahdi zai bayyana daga ƙafin Al-Hasan, shine Allah madaukin sarki ya saka masa ne akan namijin kokarin da yayi wajen hada kan al'ummar musulmi, ya hakura da kujerarsa ta khalifanci. Kun san bayan rasuwan Sayyidina Ali, ai ɗansa Al-Hasan shi ya zama khalifa, amma sai aka samu Muawiya ibn Abi Sufyan shi ma ya zama khalifa, sai aka yi ta rigima, waɗansu suna magoya bayan wannan, waɗansu suna magoya bayan wannan. Da ya yi wata shida sai ya ga ya kamata gaskiya a haɗa kan al'umman musulmi, a madadin ya nemi Muawiya ya miƙa mulki zuwa gare shi, shi ya haƙura, sai ce ni na tattara mulkin na baka saboda ka haɗa kan al'umman musulmi. Sai ya haƙura ya sauka gadon iyayensa kenan fa. An fahimta? Kuma ba wai don saboda ya gaza bai iya ba, amma saboda a zauna lafiya, sai ya miƙa wa Muawiya, sai aka zauna lafiya. Shi kuma Muawiya ya haɗa kan musulmi kuma yayi aiki domin kasancewansa ɗaya daga cikin waɗanda suka iya wato shugabanci, saboda ya dade yana rike matsayin gwamna a lokacin khalifancin Sayyidina Uthman. Shi kuma da bayi da experience na shugabanci da siyasa kamar irin yadda Muawiya yake da shi. Haka Muawiya sai ya karfi ya samu futuhat na musulunci, yayi abubuwa da yawa irin wanda ta yiwu Al-Hasan din wato ya gane cewa ya ji daɗin mika masa da ya zama maslaha ce ga musulmi. Bayan haɗin kan da aka samu, kuma an samu natija mai kyau saboda abun da ya kawo na ci gaba ga gwamnatin musulunci. Jama'a an fahimta? To shine Allah sai ya saka masa, sai zama a cikin tsabinsa, jikansa, zai fito kuma ya mulki duniya ma gaba ɗaya, ba ma khalifanci na irin lokacin su wanda yake karamin wato lokacin da duniya ba ta yi yawa ba na al'ummar musulmi. An fahimta? Sannan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa zai yi mulki ne na shekara 7. Waɗansu riwayoyi suka ce shekara 8, wanda ya fi tsayi shine wanda ya ce shekara 9. A cikin wannan mulki za a samu wani irin salon mulki ne wanda mutane kowa zai shaida. Irin korafe-korafen nan da yanzu kuke a kan mulki, wanda duk iyawan mutum wallahi wata rana sai ya gaza a wurin. Kuma duk kokarin mutum, wallahi inda mutum zai sa a mata alluran bacci na shekara 4, ba zai taba bacci ba yana ta muku aiki. Billahi la ilaha illa huwa, wata rana sai an zage shi. Musamman inda a Najeriya ne. To amma shi wannan wallahi sai ya kure, har 'yan Najeriya sai ya kure. Sai kowa ya ji ya yarda. Ina ce babban matsalanka kuɗi ne. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yuqtil mala sihahan. Zai raba kuɗi bi mana bisawiyya, ba tare da la'akari da wannan ɗan uwansa ne, wannan ɗan garinsu, wannan bakar fata, wannan ɗan Afirka, kowa sai ya samu. Kuma wallahi sai ya zama ma an tambaye ka kana so, kace ba ni so. Dan Najeriya a bashi kuɗi ya ce ba ni so. Sannan bayan wannan kuma mutane su da kansu ma, banda kuɗin da zai rinka rabawa na gwamnati, Allah zai sanya albarka a mulkinsa, ruwa mai albarka a ko'ina, ga abinci a ko'ina, ga dabbobi sun wadata, nama gaban ta malanta ko ta ina, ga cimaka, ga duk abin da mutum yake so. Sannan uwa uba shi ne ga zaman lafiya, siru fiha layaliya wa ayyaman aminin, dare da rana birin da ka ga dama ka shiga. Lokacin khalifa shine mahadi. Sannan kuma sai gaba ta gaba ita ce a ina zai bayyana, ta ina zai fito. Abinda ya tabbata mana daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine zai fito daga gabas ta tsakiya ne, daga yankin Iraki da Khurasan, asalin tushensa. Kuma amma inda zai fara karɓar mulki a masa mubaya'a, zai fito ne daga Madina. An fahimta? Sai mutane kawai a lokacin su fara ganin waɗansu alamu nasa, su ce kawai mu fa kai ne fa ya kamata fa ka riƙe wannan al'amari. Ana ta rigima kuma a Makka tsakanin ƴaƴan khalifa guda uku, wanda yana ce shi zai zama, suna ta rigima har ana ta zubar da jini akan za a rusa ɗakin Kaaba a ciro zinari a ƙarƙashinta. Ana ta maganar za a raba wannan watandar, shi kuma sun nufato sai su iso Makka. Yanzu yana tawafi a tsakanin Ruknul Yamani, kafin ya zagaya har yanzu tsakanin wurin zuwa Hajarul Aswad, zuwa inda makamu Ibrahim yake. Sai mutane su ɗan yi kuskus a ce shi ne fa, eh kuwa shi ne wallahi, kawai shi kenan, sai a yi kuwa a ce ga shi nan ya bayyana. Kawai sai mutane gaba ɗaya sai su yi masa mubaya'a. Sai labarin sai baza duniya, daga wannan yankin na Makka ya bayyana a ko'ina cewa duniyar musulunci ta yi sabon khalifa, sunansa Muhammad ibn Abdullah al-Mahdi. An fahimta ko? Shikenan shi kuwa yana ganin abun ya zama masa kuma baya so, amma tunda ya riga ya zama dole ya karɓa, lokacin ne shi ma zai gane ashe shi ne, da bai sani ba shi ma, ashe shi ne. Yana ganin wannan kuwa shikenan kuwa sai ya rike wannan aiki da amana, sai ya fita. To hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam sun nuna cewa fadar gwamnatinsa za ta zama Baitul Maqdis ne, saboda babban aikin sa shine Makka da Madina ba matsala yana hannun musulmi amma Baitul Maqdis yana hannun zuwa yana hannun miyagu babban aikin sa shine zai je kwaci wurin kuma sai ya kafa fadar ta a wurin tanda ba za a sake kwatanta ba an fahimta sai zama fadar mulki a lokacin tana daga wurin ne sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana cewa a ƙarshen zamani ne zai bayyana sai ta mala albani yake cewa irin mutanen da suke bayyana wanda yace shine mahadi wanda ma a ce wani mahadi ya bayyana ta wuri kaza wani ya bayyana yace duk wani mahadin da ka lura da cewa kafin ya bayyana da lokacin bayyanansa babu alamun dujal babu alamun annabi isa a dan tsakani to ka san da cewa ƙarya ne kawai saboda abinda annabi sai ya nuna mana shine za su hadu da wa za su hadu da wayannan guda biyu lokacin shi yana jagorantar musulmi dujal kuma yana jagorantar kafirai sannan annabi isa zai zo su hadu da shi har kuma ma shi ya ja annabi isa a sallah an fahimta saboda duk waɗanda suka bayyana nan in baka ga alaman bayyana annabi isa ba baka ga alaman bayyana dujal ba to ka san da cewa dukan su gaba ɗaya na ƙarya ne ana fahimta ko to sai kuma gabar zance ta gaba ita ce bambanci tsakanin wannan mahadin da muke faɗa da wani mahadin na daban mahadi din nan an yi waɗanda suka bayyana da kansu suka rika cewa su ne mahadi na zo su daga cikin sun ga wani video clip na wani kwanakin baya da ya bayyana a Yemen yace ina sanar da ku cewa ni ne mahadin nan da manzo Allah yake faɗa don ku zo ku mini mubaya'a yace ta to kaje Makka bara kaje tsakanin rukunin limani kana nan ko zuwa aikin hajji ya gagare ka kai a wurin kana cewa kai ne mahadi sanoni ma ya bayyana a Sudan kwanakin baya wani sufi ya bayyana shi ma ya sha kulliya kawai yace shi ne mahadi haka wani ma ya bayyana a ƙasar Saudi Arabia a Riyadh haka aka rika samu wannan yazo yace shi ne mahadi kowa dai dan abin da ake samu a mahadin shi ne suke so su samu wani saboda neman daukaka da kuma neman abin duniya wani kuma abin da yake jawo kurafat ne irin na mafarkai din nan ko mutum ne mafarki yaji an ce shi ne mahadi in ya tashi da safe sai ya fada an samu wani sheki ta wallahi ya bayyana kamar da wata shi ya mafarki aka ce kai ne mahadi da ya tashi ya zo ya zauna ya ce na ji annabi ya ce mini ni ne jikansa ni ne mahadi ku zo ku mu baya a yi kanunsa sai wani ma ya ce la wallahi ni ma na gani a mafarki ya ce mun kai ne wani ma ya ce kai ne aka za ka rinka dodanawa ana jin shama shi ke nan mahadi ya bayyana amma yanzu an gama har ya mutu bai buɗe ko ina ba kai baka ba ji labarin ba sai yau irin waɗannan na ƙaryar an yi su kala-kala an fahimta to amma babban wanda ya fi bukatar wato jan hankali shine mahadin ƴan shi'a kamar yadda mu ahlus sunna muke da namu mahadin ƴan shi'a ma suna da nasu mahadin amma yanzu abinda za mu yi ƙoƙari mu ji shine nasu shine namu namu shine nasu ko kowa da nasa kun ji sunan namu mahadin sunansa wa Muhammad ibn Abdullah al-Mahdi ko al-Hasan al-Alawi jikan Hasan kuma jikan Sayyidina Ali ɗan shi'a suna da mahadi mahadinsu sunansa Muhammad ibn al-Hasan al-Askari ku sake faɗan sunan ne yace sunansa Muhammad ibn al-Hasan alwa al-Askari wannan mahadin nasu shine imam na 12 daga cikin a'imma guda 12 na shi'a shi'a kala-kala ce shi'a da tafi shahara a yanzu wanda ita tafi karfi saboda tana da siyasa a hannunta ita ce irin wanda ake yi wanda gwamnatin Iran take jagoranta ita ce ash-shi'atul ithna ashariya wato shi'a ta imamai 12 duk wani dan shi'a irin wanda yake irin wannan shi'a musamman waɗanda suke shi'anci irin na Najeriya sun yarda da wannan kuma sun yarda da cewa suna da imamai guda 12 ma'asumai waɗanda ba sa laifi a wurin Allah kuma waɗannan a'imman suna da daraja da girma kamar yadda naji da kunne na Zazzaki yana faɗa yace sun fi annabawan Allah daraja. Sai ja aya na Al-Qur'ani da zai nuna sun fi annabawan Allah daraja. Ayar ita ce wa idibtala Ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna. Lokacin da Allah ya jarrabi Annabi Ibrahim da waɗansu kalmomi sai ya cika ya ci jarabawan. Sai da ya ci jarabawar sai Allah ya ce qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Yanzu kan zan nada ka imam. Sai da ya ci jarabawan kafin aka bashi ya zama imam. Sai ya ce wannan ya nuna cewa ashe zama imam don ka zama annabi baka kai matsayin imam ba, sai in ka ci jarabawa ka iya kaiwa. Don haka a imma sun fi annabawa daraja. Jama'a ana fahimta ko? Waɗannan a'imma ɗin guda 12, sayyidina Ali ibn Abi Talib shine babban su, sai ɗansa Al-Hasan ibn Ali, sai ɗaya ɗansa Al-Husayn ibn Ali, sai kuma jikokin shi Al-Husayn ɗin. Amma sai aka ajiye Hasan a jefe, daga nan ba a sake tunawa da shi ba. An fahimta? Jikan sayyidina Ali ta ɓangaren Husayn, wato Ali Zainul Abidin shine na huɗu, sai na biyar Muhammad al-Baqir ibn Ali ibn al-Husayn din, sai na shidda Ja'far ibn Muhammad Ja'far as-Sadiq dan shi wannan Muhammad al-Baqir din, sai na bakwai Musa al-Kazim dan wannan Ja'far din, sai na takwas shine Ali ar-Ridha dan wannan Musa al-Kazim din, sai na tara shine Muhammad al-Jawad dan wannan Ali ar-Ridha din, sai na tara shine na tara. Sai na goma shine Aliyul Hadi ibnu dan wannan Muhammadul Jawad. Sai na 11 shine Al-Hasan ibnu Al-Hasan dan wannan Aliyul Hadi din shine Al-Hasanul Askari. Shine na 11 shi kuma shi ya haifi Muhammadu dan Al-Hasanul Askari wanda shine imam na 12. Kun ji yanda suke a jere? Baka na 12 shine wannan mahadin. Sunansa wato Muhammad ibn al-Hasan al-Askari. Wannan Muhammad din shine mahadi wato na wurin Shi'a. Bari ku ji kaɗan daga cikin ɗan labarin sa, duk da lokacin mu ya ƙare. Waɗannan a'imma ɗin ɗaya bayan ɗaya suna gadon juna ne a matsayin su ne shugabannin da suke riƙe duniya da kuma al'umman Annabi sallallahu alaihi wasallama bisa aqidar Shi'a. Waɗannan ma'asumai ne ba sa laifi, kuma darajar su kamar yadda na faɗa kun ji irin darajar su. Kuma ɗaya bayan ɗaya suke a jere daga na 12 shine sun rufe sun cika kenan. To shi wannan Al-Hasan ɗin da ya haifi Muhammad sai rinka ɓoye shi kar a gan shi saboda tsoron kada wani abu na fitina ya same shi a lokacin, saboda lokacin suna ƙarƙashin mulkin Abbasiyya ne. Ba ka yi rinka ɓoye shi har sai da ya kai 5. An fahimta? Amma yana ƙarami ɗin, da yawa daga cikin mutane ba san ma ya haihu yana da ɗa ba, kuma ɗan nan zai zama imam da zai gawurta al'amarinsa ya zama ya cika duniya gaba ɗaya, amma ba a san yana da ɗa ba. Cikin wanda ba sani ba har da ƙaninsa Ja'far. Don haka ana nan sai ya faɗi ya mutu. Ana fahimta? Bayan wafatinsa sai shi Ja'far sai ya yi ilani cewa tunda yayana ya cika yanzu taiwa sai ni, don haka ni ne imam na 12 da ake faɗa. Yana naɗa kansa sai ya zo, sai daga baya sai ya samu labari cewa a'a ai fa ya bar ɗa, amma ɗan a ɓoye ne ba a sani ba. Don haka yana zuwa da ya tabbatar da cewa ya bar ɗa, sai ce ai tanazuli ya bar ma ɗan. Ɗan ya fi shi cancanta, kuma wannan ɗan shi ne mahadi. Ana fahimta? Kawai shi kenan ya zo ya shiga ɗaki inda gawar ɗan uwansa yake, sai ya samu ɗan a kan gado ya sha rawani, shi kenan ya masa mubaya'a. Ana fahimta? Shi kuma ɗan sai ya gaya masa umarni na yadda za a gudanar da al'amura. Aka binne baban, ya ce to kai ma kai shiru kar ka faɗa, amma ni yanzu zan ɓata don ɓuya don fako, za a daina ganina. Amma zan turo wazirai wanda za su rinka kula da al'amuran duniya ɗaya bayan ɗaya. Zan turo khalifofi na guda 4, daga nan kuma ba wani khalifa, ni da kaina zan ci gaba da gudanar da al'amura. Za ka za a yi 72 waɗannan khalifofin nawa suna zuwa don haka suka zo a musu mubaya'a a madadina ne ana fahimta ko sai ya bata kawai sai aka daina ganin sa daga shekara ta 260 bayan hijira ya tafi har yau bai dawo ba da ya tafi mutumin da ya fara turowa na farko shine Usman ibn Sa'id al-Amri bayan ka sai dan wannan Usman din shi ma bayan ka sai Al-Husayn ibn Ruh bayan sa sai aka turo na karshe shine Muhammad Ali ibn Muhammad al-Samari daga wannan sai ce dama daga wannan na karshen baran sake tuno kowa ba ni ne zan yi da kaina to yana daga can kuma yana ta gudanar da abubuwa yana aiko da sakonni kuma yana kula da duk duniya yanzu a akidar shi a duk abin da yake faruwa yana gani kuma yana turo da sakonni kuma yana da jakadu amma dai shi da kansa ne yanzu yake imama sannan ana jiran sa zai fito zai dawo kuma duk yanda kuke tsammanin nan yanda kuke gani ake ciki ana takura ma ɗan shi'a an kulle wane an harbi wane zai zo duk sai ya kwata musu haƙƙinsu zai zo ya kafa gwamnati cikakkiya an fahimta wannan shine Muhammadul Mahdi na shi'a kuma wannan ita ce aƙidarsu ana ganewa ko? To yanzu wannan abun da muka faɗa a kai ya nuna maka cewa kamar nasu mahadin akwai ɗan bambanci da namu mahadin haka ne? Kaga mu zagi nasu mahadin ba amma dai mun ce ba namu ba ne haka ne? Kuma mu kaman ba mu bukatar sa gaskiya an gane ko? Ibn Kathir ya ce shi a ganin da wannan abun duha yaniya ne kawai yake faɗa a cikin littafin An-Nihaya bayan ya kawo magana akan mahadi kun san na ga muku ya rubuta littafi akan ƙarshen duniya to a cikin An-Nihaya fi sattin wal walahim yake cewa yace wanda aka ce ya shiga sirdab a samun ra wancan mahadin yace ba wani abu in banda tambele irin na ƴan shi'a yace da damsul basirati irin wanda shedan ya sa musu yace in banda ruku sai ya zaka yi abinda Allah bai bawa annabawa ba duk annabawan da suka mutu sun mutu ba kuma su riga sun tafi amma a zo a ce akwai wani yanzu ya shiga wani wuri wani rami ya shiga ya kuya kuma anan nan bayan yana da rai wallahi bai mutu ba kuma yana ganin duk abinda ake yin nan kuma zai bayyana shine nake ce kai ce to ai da ya kamata yanzu ne ya kamata ya fito ai saboda abubuwa sun kwade alal aqalli dai a samu latifin da zai sa zazzaki ya samu daman da zai je Indiya nan ya samu ya kamata ya fito zai fito da abubuwa da yawa Allah ya saka da alheri wani malami mai bincike malaman na musulunci sun yi rubutu da yawa akan bambancin da ke tsakanin wannan mahadin da kuma mahadinmu akwai littafi al-furuqul mani'a baina mahdi sunna wa mahdi shi'a wanda Muhammad Taha Fuwaila ya rubuta wanda ya rubuta wato bambance har guda 70 tsakanin shi'a da sunna a wajen mahdi to daga ciki ga kaɗan daga ciki yace bambanci na farko shine suna namu mahadin sunan sa wa Muhammadu dan Abdullahi wancan kuma sunan sa wa Muhammadu dan Hasan Askari bambanci na biyu shine mu namu mahadin inji manzon Allah sallama dan Fatima ne sannan kuma ya fito daga kabilar wa ai daga tsakon wa Al-Hasan su kuma nasu daga tsakon wa Hussein sannan bambanci na uku shine shi namu mahadin an haife shi asalin haifuwa za a yi tunda mutane ba ma za a gane shi ba fa sai an zo karshe lokacin da Allah zai sa wa mutane ya kimsa musu zabansa da kuma kimsa masa yadda zai iya a dare daya in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai ji haka amma da bai da wani abu na bambanci kamar sauran mutane ne aka haife shi amma shi wancan fa abinda malaman shi a suka ce shine da aka tashi aikuwansa fa wa hamluhu wa fisaluhu wa alayhi duka fi yawmin wahid irin yadda aka yi annabi Isa haka aka yi rana ɗaya aka gama komi ba wani ɓata lokaci an fahimta aka ɗauki jikin aka haife shi aka rene shi aka yaye shi duk aka gama a rana ɗaya kaga wani aiba namun ba ne na hudu shi ne ya fi shi nasu ya fuya namu kuma ba yana nan amma ba haife shi ba nasu an haife shi ya yi shekara 5 a duniya wasu suka ce 6 kuma sai ya sefa ku. Amma shi namu ba riga an haife shi kuma zai shiga ko ba wani ramin da zai shiga a fili ma za a gan shi kowa yana ganin sa. Bambanci na biyar shine mu namu mahadin in yazo zai zo dukkan musulmi ne, amma shi asumce nasu in yazo zai ce ciki a ne daga halin da suke ciki. Kaga nasu su kadai zai wa aiki, mu kuma namu zai wawa dukkan mu, kuma zai hada dukkan musulmin duniya gaba daya. Allah ya kawo wanda zai hada kan musulmi. Na shidda kaga yanzu ashe mu muna fatan namu yazo, amma ba ma musu bakin cikin nasu yazo, tunda dai ya taimake su ne su, dama sun ce ba ruwansa da mu, zaka mu ma ba ruwanmu da shi. Na shidda shine mu namu in yazo zai girmama sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma zai aiki da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma zai girmama dukkan matan annabi sallallahu alaihi wasallama, don an ce akan sunna zai rayu. Amma shi wancan fa in yazo zai samu matsala, dan in yazo sai ya tona kaburburan sahabbai ya musu bulala. Kuma Aisha kan ma cewa suka yi sai ya ciro ta daga kabari ya mata haddi, saboda laifukan da ta yi nan duka, sai ya yi haddi gaba daya kafin ya ce su sake koma su mutu. Kaga ya dan samu matsala. Don dai ba za a yi wannan muna gani wallahi mu bari ba, don haka wallahi ya fito. Sannan na bakwai akan kawai ma zuwa bakwai ya isa. Na bakwai shine shi mahadi namu zai raya addinin musulunci ne, yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace zai sa musulunci ya zama kamar yadda raƙumi ke kwantawa shimfiɗa wuyansa, saboda tsaban nutsuwa da kwanciyar hankali, haka zai sa musulunci ya zama. Amma wancan fa malaman shi'a sun ce in yazo ya hadimul masajid da kullaha, duk masallaci zai rusa har masjidul haram, zai daga hankalin mutane ya rusa masallatai. Allah ya kyauta. Zaka sai ya zo wannan kaɗan kenan daga cikin bambance-bambance da ke tsakanin mahadi namu na musulunci da kuma mahadi na shi'a. Ana fahimta ko? Waɗannan abubuwa duka da muka yi ta bayani dangane da bayani akan mahadi na ahlus sunna, littattafai malamai da yawa na musulunci sun bashi inaya ƙwarai da gaske, har suka yi rubuce-rubuce akai, waɗansu suka tattara hadisai, waɗansu kuma suka tattara asatin da aka samu wanda suka inganta akai. Littafan da suka fi muhimmanci akan wannan akwai littafin Al-Qawlul Mukhtasar fi Alamatil Mahdil Muntazar na Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Haytami Ash-Shafi'i, sannan akwai littafin Al-Arba'una fil Mahdi na Abu Nu'aym Al-Asbahani, akwai littafin Al-Arful Wardi في أخبار المهدي نا الإمام السيوطي، أقول لتاتم التوضيح فيما تواتر التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر والدجال والمسيح نا الإمام الشوكاني. Sannan abu na ƙarshe shi ne ko daga cikin malaman sunna akwai waɗanda suka ɗan yi rawan ƙafa wajen shakka akan cewa shin ma maganar mahadi gaskiya ne, kuma shin ma akwai wannan mahadin ko ba zai bayyana ba. Waɗansu kamar Ibn Khaldun a cikin muqaddima, kamar su Muhammad Rashid Riza, su waɗannan Allah ya musu rahama, kamar su Sheikh Ahmad Amin da Sheikh Abdullah bin Zaid Al-Mahmud, du waɗannan suna daga cikin wanda zalla ta ɗan ja su suka yi kokwanto akan haka. Kaka ana samun malamai kamar da aka samu wasu malaman sunna suka yi inkarin zuwan Annabi Isa da dawowarsa, me yasa? Saboda dalilai da dalilai haka na shubuhohi. Waɗansu daga cikin shubuhohin sun ce saboda Al-Qur'ani ba a yi magana akan wannan mahadin ba, kuma in yana da muhimmancin da har za a yi ya kamata a ce Allah faɗa a cikin Al-Qur'ani. To amma amsar da zaka bayar akan wannan shine akwai mana a cikin Al-Qur'ani. Dalili a cikin Al-Qur'ani shine wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, abinda annabi ya zo muku da shi ku karba. Kuma Allah ce wa ma yantiqu anil hawa, sai annabi kuma shi da kansa ya zo ya ce mana mahadi zai bayyana. To kai kaga Al-Qur'ani ne yake mu gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan sun ce saboda hadisan bai zo a cikin sahihaini ba, inda ya sun inganta sun kai haka da an samu Bukhari da Muslim sun goyito. Hadisai nawa ne Bukhari da Muslim suka bari? Dama su ma ba su ce za su yi hasarin ilimin musulunci duka a cikin littattafansu ba. Imam Muslim ma ya faɗa ya ce abin da ya bari, a Imam Bukhari ma da Muslim duka sun ce abin da suka bari yana da yawa na wanda suka inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Su dai sun sa wasu sharadi ne da sai hadisi ya cika kafin su sashi a ciki. Daka baka yin hasarin wannan, akwai abubuwa da yawa da muka yadda muke bauta wa Allah da su wanda ba cikin Bukhari da Muslim suke ba. Wa illa ma ga kaɗan daga cikin abin da muka karanta na hadisi a cikin sahihin Muslim wanda yake ishara akan haka. Sannan kuma sun ce kuma ai in aka bar wannan abun zai sa a samu mutanen da za su zo suna cewa su ne mahadi, to aka gara ma a share maganar kawai a ce babu mahadin. Sun kashe aka bar aka warware matsala ba, an fahimta? Kuma ka zama kamar su kenan. Da wanda ya zo ya ce akwai mahadi, ni ne mahadin. Da wanda ya zo ya ce ba mahadin gaba daya, wai wanda ya gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ai ba wanda ya gaskata shi, ko ba bai gaskata shi ba. Wanda ya ce akwai ya fara gaskatawa, sai ya kareta shi cewa shi ne shi, an fahimta? Wancan ko shi bai ma fara gaskata shi ba ya ce babu gaba daya, kaga kuskure ne duka. Haka bai kamata a magance kuskure da wani kuskuren ba, jama'a ana fahimta? Haka wannan shi ne abinda lokaci ya ba mu dama mu karanta dangane da mahadi jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wanda kuma labari ne na gaskiya daga taskar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wannan mahadi din zai bayyana, kuma kamar yadda muka ce bayyanarsa bushara ce, ko abin yi wa ɗan uwa musulmi da ahlu sunna bishara ne, saboda ɗaukaka ce zai kawo wa musulunci, kuma wato ɗaukaka zai kawo wa al'umman musulmi da ci gaba da kuma samun nutsuwa. Sai dai mu sani kamar yadda malaman sunna ke ce mana, mahadinmu ba irin mahadin ƴan shi'a bane, don haka ba jiransa aka ce mu yi ba. Kuma shari'ar musulunci bata dora mana cewa ibada ne mu jira zuwansa ba. Kai dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ubashirukum bil mahdi, ina muku bishara. To kuma muna yi wa juna bishara da cewa zai bayyana, amma sawa'un zai bayyana a zamanin mu ko ba zai bayyana a zamanin mu, kai dai zai bayyana. Kuma mun gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan abubuwan da ya faɗa na alkhairin da zai kawo wa al'umman musulmi da musulunci, mun gaskata shi akan wannan. Amma mu ba a tsora mana cewa mu zauna mu jira shi ba, kuma ba a ce mana mu daina aiki sai ya zo ba, kuma ba a ce mana mu daina gwagwarmaya ba. Haka za mu ci gaba da gwagwarmaya na addini da gwagwarmaya ta rayuwa, mu inganta kanmu kuma mu gyara abinda za mu iya gyarawa. Sai ranku mai na hannun Allah, abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada, kuskure Allah ya gafarta mana. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.